الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا جدد يبو ده غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa ne da huwa cewa sai rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a mun hada wannan majalisi mai albarka ci gaba da darasin da muke yi na jima'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudun hali cikin tafsir radd al-azhani ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna karatu cikin suratul an'am malam ayatu nan muka tsaya ayata 36 ne ko 7 ayata 6 ta 7 na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى كي يجيوا وقالوا كما سكتي أي كفار مكة كافر مكة سبو دوانا سورة تناكرون تدل توييديني تناكم أي ردي ga kafirai dangane da itikadi da suke da shi mummuna ko kuma abubuwan da suke faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karyatawa to Allah ya ce wa qalu kuma suka ce laula nuzila alaihi ayatu min rabbi wai don me ba a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa ba irin dai abin da suke nema kullum wai sai abin da ransu ya kaga musu idan ya sauka shi ne za su imani alhali kuma a cikin abin da yake wakana ko cikin abin da ya wakana a baya cikin al'umomi saukar da ayoyi baya sanya masu neman ta su yi imanin saboda ya faru a baya mutanen annabi salihu suka ce ya fitar musu taguwa suka faɗi irin zira'in da suke son tsayin ta ya zan suka faɗi irin zira'in da suke so kaurin ta ya kasance kuma suka ce ta fito a cikin dutse kuma suka ce idan ta fito ta haihu wai su a tunaninsu hakan ba zai yiwu ba alhali babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu to annabi salihu sai ya roka amma da ya roka din har ma aka musu wasu alfarmomi na ba su hantsatta suna tatsa suna shan ruwa amma sai aka sanya musu wani sharadi kaga ba su yi imani ba sai ma suka yi nuface ta suka halakata kuma dalilin haka sai Allah ya halakar da su bai bar su ba to don haka kullun su gani suke yi al'amari zai gagara a wajen Allah to alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hikima ta ubangiji ba aiko shi dan ya zo musu da irin waɗannan mu'jizozin da ya zan gagarau ba domin annabin da ya gabace shi ya zo da su hatta macecce ma sai da ya tayar a cikin kabarin ya ta da mutum uku amma akwai wanda kuma ya rayu a cikin su guda biyu sun mutu fil hal kamar yadda malaman tafsirin suka ambata ɗaya kuma ya rayu har yayi hayayyafa to ai gayar mu'jiza kenan mutumin da an riga an san ya jima da rasuwa kuma ya taso, mutumin da aka aife shi baya gani kuma yanzu ya dawo aka masa addu'a idonsa ya bude, da dukkan waɗannan abubuwa na mu'jizozi da yazo da su, to kenan ashe al'umma kuma tsakanin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kai shekara 700 ba. So kaga ashe inda har irin waɗannan mu'jizozin su ne dalilin da zai sa kowa ya yi imani in sun zo, da kowane Annabi sai ya aiko shi da mu'jizarsa. Dama idan ya zo kawai sai ya zo musu da kaza sai ya yi imani. To amma Allah cikin hikimarsa subhanahu wa ta'ala yana so mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kere waɗancan na baya, ta zama mu'jiza ne in ma baka yadda da ita ba to baka isa karetawa ba. Ita ce mu'jiza ta me? Mu'jiza ta Alkur'ani, mu'jiza ta quwwatul hujja, hujja mai ƙarfi wanda in an ja maka ita to baka isa ka musa ba, ko baka yadda ba sai dai bakinka kuma ya din babu abun faɗa, hujja dai ta tabbata a kanka. Mu'jiza mustamirwa ila qiyamis sa'a. To sai suke cewa laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih, wai don me ba a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa ba? Kan naka ya zamanto kaman nakatu salih, wal asa ko sanda na Annabi Isa alaihi salam, wal ma'ida ko kuma kabaki na abinci na Annabi Isa alaihi salam wanda mutane suka ci, ko kuma ba sama da waɗannan? Ga waɗanda suka zo a gabani, wannan ai masu imani ne ma suka nema ma'ida ɗin, ai mun ji bayani a baya. Amma sauran Allah ya aiko Annabi Isa ne da su domin ya zamanto salo na wa'azi. Amma duk ba wanda ya yadda, mutanen Annabi Salihu ba su yadda ba, sandar Annabi Musa alaihi salam haka suka dinga kafirce masa. Yana tsakiyar nasu ma ya ce ba na je ni, Ubangiji ya neme ni, na je miƙaci. Allah ya sanya shi azumi na kwana 30, aka cika masa da 10 da ya ashuwaki ba a ce yayi ba, ya je ya karɓo musu attaura shiriya jumla baki ɗaya. Amma kafin ya dawo kuma sai suka yi ɗan maraki suna bautawa. Akwai kangarar da ta wuce wannan? To don haka wannan ba shi ne babban dalili wanda zai sa su yi imani ba. Amma idan hujja ta tabbata, ita ce take ratsawa cikin zuciya, idan ta ratsa cikin zuciya kana mutum sai kaga kuma ya yi imani da abin da ake so ya yi imani. Kuma a kawo maka wani abu wanda yake ya saba ma tunani ya zama shi ne dalilin da ya sa mutum ya yi imani, wannan imanin nasa bai kai nagarta kaman wanda ƙarfin hujja ne da kuma tsananin gamsuwa ta sa ya yadda ba tare da ya ga wani abu ba. Mun gane ku? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake ambata yabo a kayan al'ummarsa, sahabbai suka yi murna suka ce su ne Annabi ya ce ba ku ba, ku kuma me zai hana ku yadda da ni alhali ina cikinku, ana saukar da Alkur'ani a kan idanunku. Manzon Allah wato mu'jizozi na faruwa suna gani, Annabi zai ba su labari kuma abin ya faru haka, Allah ya shiga cikin lamarinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasu mutane ne cikin al'ummata da za su zo a baya wanda ba su gani ba, waɗannan abubuwa na mu'jizozi duk ba su gani tare da Annabi iyanan ba, amma saƙo ne ya je wajen sai suka yi imani da Annabi, suka yi imani da Ubangiji, suka yi imani da saƙon, suka yi tamassuki da shi. To don haka kaga ashe akwai yabo akan mutumin da ya yadda da Allah subhanahu wataala, ya yadda da hujja ba sai ya ga uwar bari ba. To anan wai suna ƙalubale ne ga manzon Allah, laula nuzzila alaihi ayatun min rabbi, ina ma da an saukar masa da wata aya daga Ubangijinsa sai mu fi yin imani. Kul ka gaya musu inna Allaha qadirun ala an yunzila ayatan, ai Allah madaukaki yana da ikon ya saukar da wata aya. Yunzila wa qur'a bi takhfif yunzila ayatan min maqatarahu, daga abin da suka fida suka kaga. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, amma dai mafi yawan su ba sa sani ne anna nuzulaha bala'un alaihim saukar da irin wannan mu'jiza ayoyin da aka nema tana zamanto jarabawa ce gare su bala'i ce li wujubi halakihim in jahaduha daga fa aya ta sauka in kuma ba su yi imani ba Allah halakar da su zai ai kalubale suke ma ubangiji suke ma annabin Allah to idan har Allah ya saukar da aya to ba a spare din waɗanda suka gareta Allah halaka su yake to Allah bai nufin halakar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda ana so sakon sa ya tabbata da hujja kuma ya ci gaba da tafiya ila qiyamis sa'a at-tadhakkur tunani kama kisa annabi Yusuf alaihi salam wanda ya tsiran nan kaga ai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce waddakara wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba ai wa tadhakkara shine waddakara idgami ne ake yi ne wanda lafazi zuwa wani waddakara ba'da ummatin ai ba'da lahazatin ba'da tadhakkuri to duk wannan yana daukan irin wannan ma'ana akwai wasu ma'anonin ma mabambanta alal aqalli yake wajen ma'ana guda biyar wanda al'umma ta zo amma nan ana nufin jama'a waɗanda suka haɗu a kayan wani tsari to Allah madaukaki sai siffanta cewa kowace dabba kowace halitta da take tafiya a ban ƙasa baicin dan adam kana da tsuntsayen da suke fuffukawa a sararin samaniya basu zamba illa umamun amsalukum face al'umomi ne su ma kwatankwacinku suna bisa wani tsari kwatankwacinku to malamai sun bada bayani kala-kala dangane da wannan al-mumathala wace irin mumathala ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwatanta tsakanin su dabbobi da kuma jinsin ɗan adam waɗansu malamai suka ce yana kasancewa ne fi ma'rifatillahi wa tauhidihi wa tasbihi wa tahmid wato Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara su waɗancan dabbobi da waɗannan tsuntsaye tamkar ɗan adam suke wajen sanin Allah subhanahu wata'ala wajen kadaita Allah subhanahu wata'ala wajen yin tasbihi da tahmidi ga Allah subhanahu wata'ala don haka su ma yadda muke akan wannan fitra haka su ma Allah subhanahu wata'ala ya halice su akan wannan fitra innama su ba sa bautewa daga fitrar da Allah ta'ala ya dora su akai ɗan adam da aka sanya masa jarrabawa shike iya bautewa ya bar fitrar da Allah ta'ala ya sanya shi ko kuma ya tabbata akai me yasa saboda shi an sanya masa jarrabawa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura so kaga shi shi yake iya bauta amma su suna kan wannan fitra ta sanin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya ambaci annabi Dawud alaihi salam idan yana yin tasbihi tsuntsaye suna yin tasbihi tare da shi yusabbihna ma'ahu at-tayr wa alanna lahu al-hadid tsuntsaye suna tasbihi tare da annabi Dawud alaihi salam kaga su ma an kimsa musu irin wannan tasbihi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana yin tasbihi nan da tsuntsaye da waɗanda ba tsuntsaye ba kowanne yana yin tasbihi da gode ma Allah subhanahu wata'ala ku ne ba kwa fahimtan wani irin nau'in tasbihi suke yi nakun dai shi ne wanda kuka sani Abu Darda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rawaito daga gare shi yana cewa ubhimat uqulul baha'imi an kulli shay'in illa arba'ata ashiya wato hankalin dabbobi an rurrufe shi ba sa iya isti'malin hankalinsu sau da yawa sai dai ga abubuwa guda hudu nan kan Allah ya bar musu hankalinsu suna sarrafa shi kaman yadda wato suke so inji Abu Darda ba ya rafa'a shi ne zuwa ga annabi ba amma dai wannan magana ta iya kasancewa ya jiyo daga annabi ne domin ba zai faɗa shi da kansa ba wallahu a'lam na farko ya ce fi ma'rifatil ilah wajen sanin Allah subhanahu wa ta'ala nan wajen dabbobi Allah ya sanya musu hankalinsu sun san Allah kuma suna kan wannan fitra na kadaita Allah. Ya suke kadaita Allah kai ne baka sani ba, amma Allah ya kimsa musu wannan sanin Allah din da kuma kadaita Allah da tasbihi da tahmidi na Ubangiji. Wala Allah in ka dawo daga sallan asubahi ka zo kana azkar ɗinka a gida kafin gari ya gama wayewa, sai ka ji kurciya tana wani kukanta da ta saba kullun da asuba. Watakila ita ma yadda kake azkarun sabahin ita ma take nata, saboda kullun sai ta yi kuma da wannan lokacin. Wala Allah shi take yi. Za ka ga akwai wata ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da dabbobi a wannan lokacin, in ya zo sai sun yi wannan ɗabi'a. Wala Allah kai baka sani ba tasbihi suke yi na kadaita Ubangijinsu. Dan dama ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu. Ta yi da mun ci zalin kadangaru irin gwadan nan, in yana haka da kai wai sai mu ce zagin Allah yake ku. Wala Allah tasbihi yake natijo ko ba ka ba eh ha shi ne na faɗa ai da ka shi shaki wanke da hakan nan a ce Allah yake zagi warai fata yara wannan abu eh kenan. To yace na farko shine fi ma'rifatin lahi, na biyu yace talbul rizqi, neman abinci. Kowace dabba tana da hankalin ta wajen neman abinci. Kaga akuya mana irin kyallan nan munafika, an baza a gero za a kai nika a cikin ƙwarya, sai ta rika sanda ta gefe tana yin kaman ma ba wannan take kalla ba, jira take yi matar gidan ta dauke tsintsiyarta ta gama shara sai ta koma kai. Ai ta iya satan hanya ko? In yadda take amfani da hankalinta wajen ta cuci mutane, sai kai mamaki kaman ba dabba ba. To ta nan wajen hankalin nata yana na wajen neman abinci, ta san dabarar da za yi ta nemi abinci. In kana ganin dabbobi yadda suke neman abinci, ko da irin documentaries da ake na sunna, abin zai ba ka mamaki irin dabarar da suke kai ka ce dan adam ne dabaran wajen samu abinci, musamman in suna neman yin farauta. To a wannan hankalinsu yana na talbar rizki. Sannan fi ma'rifati dhakar wal untha, namiji ya san namiji ne shi kuma ya san mace mace ce, mace ma ta san ita mace ne kuma ta san namiji, nan wajen sun san junansu, suna iya fayyacewa, kuma in yana da bukatan mace ya san inda zai je. Bunsuru in akuya tana hot period ɗinta daga makwabta zai taho, ya ji alama ya taho, haka suke. To kaga ana wajen suna hankalinsu yana tafiya. Sannan sai ya ce kuma wato fi tahannu'i kulli wahidin minhuma li sahibihi, kowane ɗaya daga cikinsu yakan gaida ko ya rairashi ɗayansa wajen rairashin juna. Dabbobi sun iya rairashin juna, in sun ga ɗayan ya shiga cikin wahala sun san yadda za su rairashe shi su yi comforting ɗinsa. To kaga wannan magana da shi Abu Darda ya faɗa, ko da magana ce mawqufiya, ta goyi bayan waɗanda suka yi tafsirin cewa wato illa umamun amsalukum, suka ce fi ma'rifatillahi wat tasbihi wat tahmid. Wasu malamai kuma suka ce wato illa umamun amsalukum, mumathala din nan tana kasancewa ne fil hashr wal hisab, su ma dabbobi tamkar ku suke, kamar yadda Allah zai tara ku ya muku hisabi, su ma haka a ranar alkiyama Allah zai tara su ya musu hisabi. Haka ne ko ba haka ba? Allah kuma ɗaukaki a cikin alkur'ani ya ce wa idhal wuhushu hushirat, a lokacin da dabbobi za a hallara su. Kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa latu'addanna al-huququ ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqadu lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarana thumma yaqulu lahum kunu turaba. Lalle sai an maida haqqoqi, sai an maida haqqoqi amma abutanta a ranar al-qiyama, har sai wato dabba wacce take ash-shatul jalha, ita ce wanda bata da ƙaho, sai an kwata mata haƙƙinta min ash-shatil qarana, daga wajen akuya wacce take da ƙaho, wato ma'abuciyar ƙaho ta soki wanda bata da ƙaho ta jimata bisa zalunci, to hatta wannan sukan da ta mata a kiyama sai an tada mara kahon da kaho ita kuma waccan a kawo ta mai wannan mara kahon ta mata suka gurgudon yadda ta mata a duniya ita mata dandan zafin sai an yi wannan kisasin a tsakanin dabbobi sai Allah ta'ala ya ce kunu turaba ku zama turqaya shine ma'anar inda Allah ta'ala ya ambata yake wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri wanda shi kuma ya ga in an masa hisabi ga wuta tana jiransa shi sai yayi burin yace ina shi ma ya zamanto turbaya bayan an masa hisabin nan kaman yadda waɗancan dabbobin suka zama turbaya to kaga nan Allah subhanahu wataala a aya ya ambata wa idhal wuhushu hushirat za a tara su annabi kuma ya ambaci cewa za a musu hisabi shi yasa waɗansu malamai sai suka ce illa umamun amsalukum su ma face al'umumi ne tamkarku ai ma'ana kamar yadda za a tara ku a ranar alkiyama kuma a muku hisabi su ma haka za a tara su a musu hisabi hadithi ya zo a cikin sunanun nasa'i daga abdullahi ibn al-mughaffal النبي صلى الله عليه وسلم اينا جوا لولا ان الكلاب امه من الامم لا امرت بقتلها فقتل الاسود البهيمه النبي يچه لولا ان الكلاب امه من الامم اندا بادان كرنوكا سوما الامه ني كمان سوران الامومي با يچه لا امرت بقتلها da nayi umarni in ce dukkanuka a kashe su to kaga nan laula inna harfum tina'in lin limtina ashe kenan tunda sharadin bai zo ba mashrutin ba zai tabbata ba shi yasa annabi bai umarni a kashe su ba to amma sai yace bakin kare wanda yake mahaukacin kare wannan kan ku kashe shi me saka wani waje ya ambata yace alkalbul aswadu shaytanu ai bakin kare shaytani ne shi wannan ana kashe shi to bisa wannan nassosi da abinda sun kai kama da su sai wasu malamai suka ce illa umumun amsalukum ai ana nufi suma al'umma ne tamkar ku waɗanda suke da zuriya da hayayyafa da tsarin rayuwa da tsarin neman abinci da tsarin zamantakewa eh wannan fassara tabbas ita ma za ta samu halli ko da a cikin ilimin kimiyya wanda kake ake dubawa a yanzu ha ga misali ma a cikin alqur'ani ai Allah subhanahu wataala yayi magana dangane da al-hudhud al-hudhud a cikin kissan hudhud kissan annabi Sulaiman alaihi salam al-hudhud ya zamanto shi yana da wani tsari na ilimi wanda a lokacin su suke da wannan ilimin na ganewa inda ruwa yake kuma su ne waɗanda rundunar su annabi Sulaiman alaihi salam ya kallafa musu yawo su scouting ina ne ake da ruwa dan su zo su dinga tsatsagan wajen an fahimci kenan akwai ruwa a wajen su ba za su iya tonawa ba amma dai sun gane inda ruwa yake sai ya sa aljanusu kuma su tona sai ya samu ruwa rundina ta sha to kaga sun zamanto su ma al'umma ce da suke da tsari na rayuwa da irin nasu ilimi na zamantakewa ko da ita kanta annamla a cikin kissa annabi Sulaiman me tace tace ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu hum la yashkurun ya ku taran tururuwa waɗanda kuke mun biyayya kowa ya koma gida ga Sulaimanu nan da shi da randunarsa suna tahowa kar idan sun zo su tattake ku ku mutu alhali ba su sani ba saboda kankantar ku duk ku shiga gida ku kuya kaga kenan illa umumun amsaluku tamkar yadda ku ma idan kuka ga wata barazana jagoran al'umma zai gaya wa mutane ga matakin da zamu dauka dan kare kanmu su ma annamla ta gaya ma sauran mabiyanta ga matakin da zamu dauka dan mu kare kanmu to sai suka ce illa umamun amsalukum duka waɗannan fassarori guda hudu za su samu halli insha Allah a cikin waƙi'i to nan ma nan sai fassara yace fi tadbir khalqiha wa wa rizqiha wa ahwaliha wajen yadda Allah yake gudanar da halittarta yake bata arziki da yadda yake gudanar da yanayinta su ma kamar yadda ake gudanar da naku hakanan wato Allah yake gudanar da nasu don haka Allah yace ma farwaqna fil kitabi min shay'in ba mu fayi sakacin komai a cikin Qur'ani ba ai ma tarakna fil kitabi anna al-lawhil mahfuz kama yadda ma lai fassara haka fassara take ma farwaqna fil kitabi min shay'in al-kitab anan ba wai ana nufin al-Qur'ani bane abinda ake nufi ana nufin lawhul mahfuz ne ma farwaqna fil kitabi ay fil lawhil mahfuz min shay'in falam naktubu wanda ba mu rubuta ba Allah ya rubuta komai a cikin lawhil mahfuz hadith ya inganta daga muslim kamar da ya kawo shi anan daga abdullah ibn umar Allah ya kara masa yarda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa qaddarallahu almaqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard Allah ya kaddara dukkan abin da zai kasance gabanin Allah ya halicci sama da ƙasa wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambata cewa farkon abin da Allah ya halitta shine al-qalami kafin halicci sammai da ƙasa da komai ma Allah sai halicci al-qalami sai Allah ya masa umarni ya ce uktu yurbutu al-qalami ya tambaya ma aktu me zan rubuta sai Allah ta'ala ya masa umarni akan cewa uktu kullama huwa ka'in ka rubuta duk wani abin da zai kasance a cikin kaddara don haka da iko na ubangiji innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun don haka abin duk sai ya rubuta karkashin mashi'a da irada da kudura ta ubangiji don haka Allah ya riga ya kaddara dukkan komai haka na Abdullah dan Amr dan As ya ji shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa كتب الله مقادير خلائك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وأرشه على الماء أي الله تعالى يا ربوتا قدر دكا هلتو كافين هلت سميد قصي دا شكرا دبو همسن كافين هلت سميد قصي دا شكرا دبو همسن الله من أوكاكي يا ربوتا دكا قدر نابن دا كسنجي أي أتبتا أجمع حديثي وليكن عبد الله نان عباس da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimat ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisin ya ambata masa yace rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an dauke alqalman da aka rubutu littafin da aka rubuta kaddaran kuma ya riga ya bushe dan haka komai da Allah ta'ala ya nufin ya kasance Allah ya rubuta shi kaddara ta ubangiji tana nan a rubuce to don haka nan Allah madaukake na nufin lawhil mahfuz ne wato ma farwaqna fil kitabi min shay'in wanda yake nuna cewa alqur'ani yana dunkule da dukkan bayani wasu sukan fassara wannan aya su ce ma farwaqna fil kitabi alqur'ani kenan ai ba mu bar komai ba sai da muka yi bayanin sa alqur'ani ba haka ake nufi ba kamar yadda malaman tafsiri suka fayyace muka gutsurowan daga cikin bayaninsu ayar da take nuna alqur'ani ya tattara dukkan abin da ake bukata shine a da inda Allah subhanahu wataala ya ambata annana ji cikin suratul nahl ne wanazzalna min alkitabi wa nazzalna yace tibyanan likulli shay'in a da aka ce wanazzalna wa anzalna min alkitabi wa nazzalna alayka alkitaba wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun cikin suratul nahl mun saukar maka da alqur'ani wa nazzalna alayka alkitaba mun saukar maka da littafi shine alqur'ani sai Allah ya ce tibyanan likulli shay'in wanda ya bayyana dukkan komai me ake nufi ya bayyana dukkan komai ai ma tahtajuhu ila ma'rifatillahi duk abin da kuke bukata na sanin Allah da duk abin da kuke bukata na at-tashri'iyya yadda zaku gudanar da addini alqur'ani sai da ya fayyace maka bayani ba abin da ya rage shi yasa ka karshen lamari Allah ta'ala yace cikin suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an kammala komai an cika komai ba kuma abin da ya rage tibyanan li kulli shay'in duk abin da kake bukata Allah ya bayyana sa a cikin alqur'ani amma wannan gaba tana magana akan Allah ta'ala bai yi sakaci wani abu ya gudana ba tare da sanin Allah ba wani abu ya gudana ba tare da ilimin Allah ba
wani abu ya gudana ba tare da Allah ne ya ga damar hakan ya gudana ba, wani abu ya gudana a ce ya koye ma Ubangiji ba zai yi ba, saka duk abin da yake gudana yana gudana ne fi ilmillahi wa qudratihi wa mashi'atihi wa ihatatihi. Allah ta'ala ya ce thumma ila rabbihim yuhsharun, sannan kuma zuwa ga Ubangijinsu za a tara su su koma. Fa yaqdi bainahum, imma nan thumma ila rabbihim yuhsharun ana nufin masu karanta annabi, ko kuma ana nufin dukkan al'umumi na mutane da na aljanu da na dabbobi da na tsuntsaye, waɗannan bangarori guda hudu duka za a tara su zuwa ga Ubangiji ta'ala ranar alkiyama. Fa yaqdi bainahum, ya hukunci a tsakaninsu. Wa yaqtasu lijamma'i min alqurana, Allah ta'ala zai ramuwa ga wacce bata da kaho daga dabbar da take da kaho. Thumma yaqulu lahum kunu turaba, sai ya ce musu ku kasance turbaya kamar yadda ya gabata cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito. Na'am. Wallazina kadzabu, Allah ya ce wallazina kadzabu bi ayatina, amma fa waɗannan da suka karyata game da ayoyinmu, alqur'ani kenan, Allah ya ce summun, su kurame ne, an sama'iha ba za su ji ta ba, sama'a kabulin amma ji na karba, a sun ji farau duk da fasan da aka faɗa sun ji, karba ne ba za su yi ba, saboda su mai sun karanta ayar Allah. Wa bukumun, sannan su kuma bebaye ne, anin nutuqi bil haqqi, ba za su iya furuci da gaskiya ba, ga gaskiya amma ba za su iya faɗata ba, ya san gaskiyar ne amma ba zai faɗa ba, ka san akwai waɗanda suke haka. Yanzu wallahi da yawa daga cikin wanda suka karkace, nawa za ka ga waɗanda suke fastoci an gamsar da su kuma sun gane musulunci gaskiya ne amma ba za su iya faɗa ba saboda amfanin da suke samu, nawa ne cikin waɗanda suke shehunan ɗariƙa ne ma wasu sun gane gaskiya nan kuma sun gamsu cewa lalle gaskiyar gaskiya ce, wannan abin shirki ne amma ba za su iya faɗa ba saboda suna tsoron mabiya da kuma fa'idar da suke samu. To kaga sun zama to summun kenan, bukumun, bukumun anin nutqi bil haqqi fi dhulumat, a cikin dubbai aikin kufur, suna cikin kafircin su. Allah ya ce may yasha illahu yudlilhu, wanda Allah ya ga dama sai ya fadda shi, ai man yasha illahu idlalahu, wanda Allah ya ga dama ya batar da shi sai Allah ya fashe shi. Wa man yasha, kuma wanda Allah ya ga dama hidayatahu, ya shirar da shi, ya ji'alhu ala siratin mustaqim, sai Allah ya sanya shi akan tafarki miƙaƙƙe dinin Islam, addinin musulunci. To an yi magana kaddara cewa tun kafin a halicci sammai da kasai ma, ba ma halittan mutum ba, halittan sammai da kasai din ma shekara 50,000 kafin nan Allah ya kaddara komai ya riga ya rubuta. Kuma da irin wannan nassosi da suke cewa wanda Allah ya dafe shi da shari'a shine zai shira, wanda Allah ya ga dama ya shira yake shirarwa, wanda ya ga dama ya batar sai ya batar da shi. Da kuma irin nassosi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ambata cewa dan aljanna an rubuta, dan wuta an rubuta, mutum zai ta aiki irin nan aljanna har sai ya san tsakaninsa da zira'i aljanna bai wuce zira'i ɗaya ba, malamai suka fassara daf da mutuwa, sai kuma littafin da aka rubuta cewa shi dan wuta ne sai ya rinjaye shi, sai ya aiki na yan wuta kuma sai ya shige ta mutu a haka ya shiga. To irin waɗannan nassosi duka idan aka tattara mutum kuma shikenan sai ya shantake, ai ta ran gini ran zane yaushe zai wahalar da kansa, in Allah ya sa shi dan aljanna ne, dan aljanna ne, dan wuta ne, shikenan ya yarda. To tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi sai yayi, wani mutum yayi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka, yace ya manzon Allah, Allah ya kaddara abubuwa, ya kaddara makoma na mutane, sai yace afala nattakilu ala kitabina, ba za mu dogara a abin da Allah dama ya riga ya rubuta namu ba, cewa shine zai same mu kawai, wanda da'ul amal, mu bar aiki kawai tunda ba mu isa goce wa kaddara ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku bar aiki, i'malu i'malu, haka annabi ya ce ku yi aiki, irin wanda zai kai ku aljanna, ku nesanci duk abin da zai kai ku wuta, kar ku dogara da abin da aka ce littafin ku gashi. Ka je ka gani ne? Ai baka je ka gani ba. Sai ya ce i'malu, ku yi ta yin aiki mai nagarta. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kowa ana hore masa hanyar da aka halicce shi dan ita. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan alqur'ani da suke cikin suratul bayyina, wa amma man taga wa athara alhayata ad-dunya, ba ita ba, inda yace fa sanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastagna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra, wa amma man amana, ko bajiba, wa amma man qama wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kasan lokacin zan nemo aya sai ta farko, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Ai kun maida ni wani waje daban da Allah wani ya ce maka ya ga mu aya suratul layl in farko nake so kai ka ga mu wa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadhaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan ayoyi cewa wanda ya zan man a'ata, wanda ya bayar abinda Allah ta'ala ya ce ya bayar, ma'ana i'ta'a nan wasu malami suka ce sadaka, wasu suka ce a'a, wanda ya ida abinda aka dora a kansa, an ce ya salla, an ce ya azumi, an ce ya zakka, an ce ya kaza, an ce ya kaza, duk ya ida. Wa saddaqa bil husna, kuma ya gaskanta aljanna, saboda ita yake nema, yana son Allah ya masa tagomashi da ita. To duk wanda yayi haka sai Allah ya ce fa sanuyassiruhu lil yusra, da sannu za mu sauƙaƙe masa hanya mai sauƙi ta isa aljanna. Amma wanda ya kifa, wanda ya yi rowa, ya ga cewa shi ya wadatu, ya ƙi ya bi Allah, ya ƙaryata alƙiyama, ya bauɗe ma abin da Allah ta'ala ya ɗora a kansa, to shi ne aka ce fa sanuyassiruhu lil usra, shi kan za mu sauƙaƙa masa hanyar da za ta kai shi ga ƙunci. To shi ne abin da Annabi sai fassara waɗannan ayoyi da waccan kalamin da ya faɗa. Fa i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, ku da ku ta yin aiki, kowa an sauƙaƙa masa hanyar da dama aka rubuta mana. Kenan ashe idan mutum yana bin Allah, yana bin Allah, kuma bai ƙosa ba, bai gajiya ba, yana ta muwazaba akai, yana roƙon Allah ya dawwamar da dugadugansa akai, alama ne na cewa Allah ya sauƙaƙa masa hanyar aljanna. Amma wanda ya ƙosa ya ce kai aljanna ma ta mai rabo ne, sai mun je an gani ya daina aiki, a shi kenan. To watakila dama akwai abin tsoro, wala Allah an rubuta shi a cikin ya huta. To don haka nan da aka ce man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim, nan babu ana nuna maka kudura ne, makadirul ashiya, Ubangiji ta'ala ba abin da yake fita daga karkashin kudurarsa, amma cikin hikimarsa da adalcinsa sai ya ba wa mutane zabi, al-mukallafun al-insu wal-jin, sai aka sake musu mara, dan adam shi ma sai aka bashi irada, aka bashi mashi'a, lahu iradatun wa lahu mashi'a walahu ikhtiyar, wannan abubuwa guda uku malaman tauhidi sun ce an ba kowa, an bashi irada, nufi, in kana nufin kaza sai ka yi, in baka nufi sai ka ki, an bashi mashi'a ganin dama, sannan an bashi kuma ikhtiyar zabi. Wannan duk an ba wa dan adam waɗannan abaye, in yana nufin kaza ne sai ya aikata, in ya ga daman yayi kuma sai yayi, in ya zabi ya aikata sai ya zaba sai ya aikata. Abin da ya zaba, abin da ya yadda, abin da ya ga daman aikatawa aikata. Shi yasa kai yana so ya salla sai ya je ya salla, wani kuma bai ga daman ya salla ba yana zaune har aje ai sallar, yana zaune a wajen ba zai tashi ba. In ya ga daman a cikin dukiyarsa Allah ya ce ai zakka, sai ya dauki zakkar ya bayar. In ya ga dama dukiyar tana nan sai ya kibada zakkar ya ɗebi kuɗin da ya wuce wannan kuma ya sharholiya da shi, ganin damarsa ne. To sai Allah ya bashi wannan zabin, aka bashi waɗannan ma'aunan domin a auna shi shin zai karkata zuwa ga abin da Allah ta'ala ya kaddara masa, ko kuwa zai bauɗe daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sansa da shi na rahama. Shi ne sai aka bashi, don haka mutum sai ya zaɓi. Shi ne na hadainahu sabila in ma shakira wa in ma kafura. Shi yasa wani waje Allah ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya zama kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, wanda suke zalunci ne dai kawai mun tanada musu wuta, inji Allah. To don haka sai aka ba dan adam mashi'a, kai ta gwagwarmaya wajen yin kyakkyawan zaɓi, ka nemi Allah ya cika ta ma saura. Kun kai haka kai dabara, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab. Wallazina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat man yasha'u Allahu yudhlilhu wa man yasha'a yaj'alhu ala siratin mustaqim.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka gaya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ara'aitakum, ku bani labarin, ay akhbiruni, ku bani labarin, in atakum azabullahi, idan azabar Allah kam tazo muku tun a nan duniya, aw atatkum as-sa'a, ko kuma al-qiyama, kawai kuka ga ta tashi muku kwatsam, almustamilatu alayhi, wanda za ta tattara azabar Allah baghatatan, a ghayra Allahi tad'una, shin wannan Allah kan za ku roƙa idan azaba ta zo muku, a ghayra Allahi tad'un, wato wannan Allah ne kuke kira, fayakshifa nan ne ko, a ghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin, wannan Allah kuke roƙa kuke kira, liyakshifa ma jalla bikum ma halla bikum, domin ya koranye muku abin da ya afka muku nan, wal jawabu la, a'a Allah dan ake kira, in kuntum sadiqin, idan da gaske kuke ababen bauta, ababen bauta ne, fi anna al aslama tanfa'ukum, cewa gumaka za su amfanar da ku, fad'uha, to ku kiraye su mana, ba za su kira su ba, ba za su kira su ba. Wala di shegantakar mutum idan wahala ta same shi sai ka ce wayyo Allah, ko ba haka ba ne a lokacin ammanta komai. Wai wani ne aka bani labari a garin nan, shi ma wai Allah ne aka ce, ai haka mabiyan suke wada Allah da gaske. Aka ban labari ɗan shekara biyu kaɗan da suka wuce, jinya ta same shi mai tsanani, bai san yaya yake ba, kai shi asibiti magashiya baya cikin hayyacinsa, an ji da shi aka kai shi asibiti. A hakan ma waɗansu da suka mabiyansa suka zo za su shiga ba lokacin da ba lokacin da ake zuwa ba sai masu tsaro sai suka hana su sai suka nemi tada musu hankali kai a shine kai wata ran yaje zai gaida wani shehi da yazo daga Kano an kawo shi asibiti shi din ne da mabiyansa sai aka hana su aka ce yanzu ba lokacin shiga bane wai mabiyansa suka ce kai Allah din za ku hana shiga ka duba rashin hankali ba mutanen nan fa yan iska ne fa wallahi da gaske to sai gashi da aka kai shi asibiti magashiyan wai sai na hoyo Allah wayo Allah shine wasu suka mamaki suka ce a'a ni wannan ba shine ake cewa Allah bane kuma ya yake cewa ai da sai ruka cewa wayo ni ko ba ta ba kaga iya shege ya kare وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين haka suke yi a gefe ne suke iya shege amma in wahala ta same su ga sun koma gaskiya Allah ji kan Dr. Ahmad ai akwai wani karantarwansa yana karantarwa ya bada misali lokacin da ake ta wadan shegantaka a Kano yana yin raddi akan wanda suka yi sai ce wannan abun ba yanzu aka fara ba yaran nan da suka fito suna cewa kaza yace su waɗannan manyan shehunan su suka sa su yace mu ma fa mun san abin yace har usuli sai da yayi da can aku ma sai a gana ba abin da ba su yi ba duk sun sani yace su suka saka su haka abin yake sai ba da misali wani sarkin zango kuma su yace daga nan Kano aka so matashi aka kai musu wannan faira din a 1952 yace lokacin da aka kai ta waɗanda suka kai ɗaya yace shi Allah ne ɗaya kuma yace shi ne mala'ika Jibril aka kai su wajen sarkin zango to shi kuma almajiri ne shi ma da aka kawo sai yace to a kai su masauki yace a kai tsohuwar fada aka kai tsohuwar fada ba kowa a ciki yasa aka rufe su ba damar fita kwana daya kwana biyu ba abinci ba ruwan sha sai suka dinga buga kofa a masu gadi kashe mu za ku yi aka zo aka ce ya dai ce ku kai mu wajen sarki aka kai su wajen sarki duk sun fita hayyacin su yunwa da kishirwa tana neman halaka su Allah baka nasara kashe mu za a yi ce me ya faru aka kai mu kwana biyu ba abinci ba abin sha sai ce a'a to ai mun sani mu a tauhidi ko yara kanana ana karantar da su Allah baya ci baya sha haka mala'iku to me hada ku da ci da sha in kai Allah ne kai mala'ika ne kaga ba aya ma ya kada su dan abun shegantaka ne to Allah ta'ala ya ce bal iyahu tad'una bali an yi ibtalin maganar baya ne ai Allah kawai tad'una kuke kira ai la ghayruhu fi shada'id in kun fada cikin tsanani fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai ya kwaye muku abinda kuka roka an yakshifahu ankum min ad-dharr wa nahwihi na abinda yake cutar da ku ko abinda ya kama da haka sai yaye muku insha'a in yaso domin komai a mashi'ar sa ce kaga insha'a nan da aka fada ana nuna cewa ashe in ka roke ubangiji in ya ga dama sai yaye maka in bai ga dama ba kuma ba zai yaye maka ba rashin yaye maka bai nuna cewa bai karɓa addu'arka ba duk da wannan an jingina shi ne zuwa ga mushrikai to ko da kai musulmi in ka roki Allah sai ya ga dama ya baka abin da ka roka kuma in dai ka bi sharuɗan addu'a ba yana nuna cewa in bai baka abin da ka roka ko ya yaye maka ko ya maka abin da ka roka cewa bai karɓa addu'arka ba Allah cikin hikimarsa zai karɓa addu'arka bai maka abin da ka roƙan ba sai canja maka mafi alkhairi da shi to nan ya ta'allaka da mashi'arsa Allah ya ce wa tansawna ma tushrikun kana sai ku manta abin da kuke yin shirki da shi ga Allah min al-asnami na gumaka fala tad'unahu ba ku kiran waɗannan gumaka kun koma zuwa ga gaskiya Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam su koma su bata Allah ka shirar da su kaga sannan a hankali abubuwan nan suna ƙara fito da shi ko eh su manyan suna musawa su kuma yan tabare na ƙasa suna fantsama komai ma saboda haka aka koya musu wani yaron akan haka ya tashi bai san komai ba sai wannan ba sallah ba azumi ba duk ayyukan alkhair za su iya zina za su iya luwadi za su iya shaye shaye za su iya duk abin da ka sani an ana kuma abin da aka ce ayin ba za su yi ba aka ce musu wannan dan addini ne wani zikiri aka ba su kaga mutum yana da kai cirbi kamar mahaukaci a cikin gari iyakarta kenan wai wannan ne zai shigar da shi aljanna da azumi kaga suna cin abinci ga musu magana suke ba su ga dama ba ai azumin ganin dama ne ba sallah kuma a ce mace in sun hadda ita su yi abin da suka ga dama ba kwa ga yadda suke yi ko a irin maulidin sunna idan suna yi ko a clip clip ai yana nuna tarkacen da barnar da suke yi yanzu kan har a hidimar maulidin ma maza su zama mana a gayin cinyoyin mata duk sun yi da rawa kamar irin rawa wanda wata yaddan din maza ta ci kunyar yi wayinsa suke yi ta tabiya suna tsalle a yi rungume rungume duk suna yi a fili yanzu suna fitowa su nuna ma da can fa an ce Allah ji kan malamanmu malamanmu na izala suna cewa akwai cire gashin minkiri ko ba haka bane wa'azi da can akwai cire gashin minkiri ana ta musawa ana ta tsine mai izala to yanzu sai gashi suna bayyanawa Allah ya sauka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana akwai yan uwa da suke neman addu'o'i akwai jama'a da yawa wanda ba su da lafiya kusan kalla yanzu ka samu wanda yake lafiya tas to waɗansu nasun zaka ga ya ɗan tsananta waɗansu kuma ya ɗan dama-dama waɗansu ma suna kwanci a asibiti daga ciki akwai wani yaro da aka masa aiki sauran yan uwa waɗanda suke kwanci a asibiti duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah ta'ala ka sassauta mana Allah ka kawo mana sauki waɗannan shugabanni da muke ganin su kamar zuciyarsu ta bushe in har haka ne ubangiji Allah ka tausasa ta domin kana iya tausasa zuciyar kowane bawa naka muna roƙon Allah ta'ala ka tausasa zukatansu a kayinmu yadda suka manta da al'ummominsu suka sa gabansu gadi abinda suka ga dama suke aikatawa muna roƙon Allah ta'ala ka karkato da fusakensu su waiwaya su kalli shi wato al'ummominsu da irin rayuwar da al'ummomi suke yi domin su san gudunmawar da za su bayar ba za mu tsine mu shugabanni ba amma za mu roƙi Ubangiji ta'ala ya ƙwata mana haƙƙoƙinmu a wajensu muna roƙon Allah ta'ala ka ƙwata mana haƙƙoƙinmu a wajen shugabannin da suke zaluntar mu shugabanni da suke da tausayi a cikin zukatansu da tausasawa da kokarin kwatantawa da sauran ma'aikata Ubangiji Allah ka karfafe su Allah ka sa wato ka ba su saidara a cikin tadbir ya zamanto su ne waɗanda za su zamanto ahlul hilli wal iqdi muna roƙon Allah ta'ala ka kawo mana sauki اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا الأمور في الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وهدينا سبيل الرشاد اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين